Sashen Hausa na muryar Amurka ne yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu rauro barkanmu da asuba da fatan an waye gari lafiya. Suna na Sarfil Hashim Gumel tare da Aisha Ma'azu da sauran abokan aiki muke fa muku wannan shirin. A yau ranar Alhamis 2 ga watan Nuwamba na shekarar 2023. Kafin ku ji abin da muke tafa da shi ga kanin labarai.
To Sarfil kasashen Turkiya da Iran sun kira taron yankin kasashen gabas da tsakiya da zumbar dakiyar yaduwar yakin Isra'ila da Hamas. Hakanin kuma cikin makon nan sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken zai kai ziyara gabas ta tsakiya inda zai gana da shugabannin gwamnatin Isra'ila kan rikicin Isra'ila da kungiyar Hamas a Gaza. Sannan Rasha ta kai hare-haren matsugunai sama da 100 a yankunan Ukraine goma inda mutane biyu suka mutu tare da jikkata wasu.
To Allah ya kyauta kanin labaran kenan. Kwamitin sulhu na kungiyar tarayya Afirka ya bayyana damuwa game da halin da ake ciki a jamhuriyar Niger.
Kwamitin ya buƙaci hukumomin rikon ƙwarya su sallami shugaba Muhammad Bazoum da dukkan mutanen da ake tsare da su ba tare da agenda ko wani sharadi ba, haka kuma ba su kariyar da ta dace abu ne da ya zama wajibi, inji kwamitin.
Idan muka leka jihar Taraban Najeriya kuwa, wasu da ake zargin masu garkuwa da mutane ne sun kashe shugaban garin Modibbo.
Sun zo dakin sa zai fita sai suka harbe shi da bindiga, anan suka kashe shi. Da suka kashe shi sai suka dauki yayansa biyu da matarsa daya, sai suka je suka bugi makwabcin da sanda sai da suka kada shi kansa ya fashi.
Sai a biyo mu don muna dauke da cikakken bayani. Daga nan Alheri Gras Abu za su shigo mana da shirin tana domin iyali, wanda a yau zai ci gaba da duba batun kauncin tattalin arziki da iyalai ke fama da shi a wannan rayuwa. Amma yanzu sai a gyara zama domin sauraron kashi na farko na labaran duniya.
Masu sauraro assalamu alaikum da fatan an waye gari lafiya. Ga labaran duniya kamar yadda muka sami su. Jiya Laraba kasashen Turkiya da Iran sun kira taron yankin kasashen gabas ta tsakiya da zumbar dakiyar yaduwar yakin Isra'ila da Hamas. Ministan harkokin wajen Turkiya Hakan Fidan ya gana da takwaran aikinsa na Iran Hussein Amir Abdullahian kwana guda bayan da babban jami'in diplomasiyar Iran din ya gana da shugabannin kungiyar Hamas a Qatar. Iran ta yi gargadi cewa kungiyoyin mayaka da ke samun goyon bayan ta a yakin wato a yankin na iya kaiwa Isra'ila hari saboda yakar Hamas da take yi. Fidan ya ce Turkiya na dagewa wajen ganin an tsagaita bude wuta saboda a tabakin sa hasashen yaduwar tashin hankalin ba wani abu ne mai wuya ba muddin ba a samu mafita ta dindindin ba. Ba ma san bala'in da al'ummar Gaza ke fama da shi ya janyo yaki wanda zai shafi kasashen yankin, a cewar Fidan. Sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken zai garzaya gabas ta tsakiya a cikin makon nan yayin da Isra'ila take zafafa hare-haren gayya kan kungiyar Hamas a Gaza. Sakataren Blinken zai yi balaguro zuwa Isra'ila da Jordan a ranar Juma'a, inda ake sa ran zai gana da Firayim Ministan Isra'ila Benjamin Netanyahu da sauran shugabannin gwamnatin Isra'ila domin samun bayanai a game da manufofinsu na soji, a cewar mai magana da yawun ma'aikatar harkokin wajen Amurka Matthew Miller a wani taron manema labarai jiya Laraba. Miller ya kara da cewa Blinken zai tattauna da shugabannin Isra'ila akan bukatar daukar duk matakan da suka dace don takaita farma fararen hula. A Jordan, ma'aikatar harkokin wajen Amurka ta ce sakataren zai jaddada manufofin da Amurka da Jordan suka yi muwafaka a kansu na ganin cewa an kara kayan tallafin jinkai masu ceto rayuka tare da tabbatar da dorewar samuwar su ga fararen hula a Gaza. Rasha ta kai hare-hare kan matsugunai 118 a jiya Laraba, fiye da duk wani tsawon sa'o'i 24 da aka yi a baya a cikin shekarar da ta gabata, a cewar Ukraine. An kai hare-haren ne a yankuna 10, a cewar ma'aikatar harkokin cikin gidan Ukraine. An ce hare-haren cikin daren sun hallaka mutum biyu, daya a yankin Kharkiv sannan kuma dayan a yankin Kherson, a bisa bayanan jami'an yankunan. Hare-haren da aka kai da rana sun hallaka wata mata mai shekaru 59 tare da jikkata wasu hudu a birnin Nikopol da ke kudancin kasar, inda wani hari a Zaporizhia ya kashe wani mutum mai shekaru 52. Ukraine ta kuma ce Russia ta kai farmaki wata matatar mai da ke birnin Kremenchuk, wanda har ya kai ga masu aikin kwana-kwana 100 sun shafe sa'o'i wajen kokarin kashe gobarar da ta biyo baya. ba a bada rahoton rutsawa da wasu a harin ba. To ana shan waɗannan labaran ne daga nan sashin Hausa na muryar Amurka kai tsaye daga nan birnin Washington DC.
To wannan jima kaɗan Aisha ta sake da labarai kafin nan. Kwamitin sulhu na kungiyar tarayya Afirka ya bayyana damuwa game da halin da ake ciki a jamhuriyar Niger, inda har yanzu babu wani takamaiman jaddawalin mayar da kasar kan tafarkin demokaradiyya. Saboda haka kwamitin ya yi ikirarin aikewa da wata tawaga domin tantance bukatun hukumomin kasar ta Niger akan magana tafiyar da harkokin rikon kwariya da tsare-tsaren zabuka da haɗin gwiwar kungiyar Sibiya Oko ECOWAS. Wakilin muryar Amurka Solomon Barma ya aiko mana da ƙarin bayani.
Sanarwar kwamitin sulhun na kungiyar AU ta biyo bayan taron da mambobin kwamitin suka gudanar a makon jiya domin nazarin halin da ake ciki a Niger. Bayan sarkewar rikicin siyasar da ya biyo bayan juyin mulkin 26 ga watan Yuli, kwamitin wanne ya jaddada matsayinsa na wanda bai lamunci a dare kargar mulki da karfin bindiga ba, ya buƙaci hukumomin rikon kwariyar Niger su gaggauta kiran taron rukunonin jama'ar kasar domin tsara yadda za a gudanar da al'amuran mulkin rikon kwariya. Rashin fara tantauna batutuwan da suka jibanci tsare-tsaren zabuka wani abu ne da ke ɗaukar hankalin kwamitin sulhun na kungiyar AU. Batun tsara zaɓe abu ne da ke da matukar muhimmanci a halin da Niger ke ciki a yau. Saboda haka kwamitin ya gargaɗi hukumomi da kungiyar CDAO su zauna kan teburin sulhu. Matakin da masani akan sha'anin diplomasiya Mustafa Abdullahi ke ganin sa a matsayin wani rigakafin kaucewa ɓarkewar sabon rikici a wannan nafiya da ke fama da rikita-rikita.
Kwamitin sulhu na African Union ya yi kokari a shiga tsakani, abu ne wanda yake iya kawo zaman lafiya. Nan ka san ka yanzu a ce ECOWAS ta kawo ma Niger hari ba abu bane mai alheri, don yaki an san yaushe yake fara amma ba a san yaushe za ya karewa ba.
Kwamitin sulhun ya buƙaci hukumar gudanarwar AU ta gaggauta naɗa manzon musamman mai kula da dambarwar siyasar Niger, wanda kuma ya zama wajibi ya yi aikin haɗin gwiwa da ECOWAS. Sannan kwamitin ya buƙaci hukumomin rikon kwariya su sallami shugaba Muhammad Bazoum da dukkan mutanen da ake tsare da su ba tare da gindaya kowane shari'i ba, haka kuma ba su kariyar da ta dace, abu ne da ya zama wajibi, in ji kwamitin. Shawarwarin da masana ke ɗauka a matsayin wata damar da bai kamata ɓangarori su bari ta kurce musu ba.
Haraka in ta shahi sulhu, dole ne kowa sai ya kamata ya kawo nashi gudunmuwa. Kowa ya samu ya dan bada wani abu a samu tahiya ta ci gaba. Da masu mulki a ƙasar Niger da ECOWAS da African Union duka a gama ƙarfi domin a ciyo kan wannan matsala.
Ana sa ran nan gaba wata tawagar jami'an kwamitin za ta ziyarci Niger domin tantance hanyoyin taimakawa mahukuntan rikon kwariya, neman hanyoyin da za su ba su damar tsare-tsaren mayar da Niger ɗin kan tafarkin demokaradiyya, tare da tantance matakan inganta ayyukan jin kai sanadiyar lalacewar al'amura a wannan fanni a dalilin takunkuman da kasashen ECOWAS da IOMOA suka kakaba wannan ƙasa a washegarin kifar da shugaba Muhammad Bazoum. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.
To a gaida Solomon Barma, har yanzu da kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC. Yanzu dai ga Aisha ɗauke da kashi na biyu na labaran duniya.
An kashe mutane akalla 40 a jihar Yobe, Najeriya daga ranar Litinin zuwa Talata, bayan wasu da ake kyautata zaton 'yan kungiyar Boko Haram ne suka buɗe wa al'ummar ƙauye wuta, sannan suka tada nakiya a harin wanda shine babba na farko a tsawon watanni 18 a wannan jiha ta arewa maso gabashin ƙasar, a cewar 'yan sanda jiya Laraba. Kakakin hukumar 'yan sandan jihar Yobe Abdulkarim Dungus ya ce da misalin karfe 8:30 na dare aka kai wannan harin a ranar Litinin a ƙauyen Guro Kayaye a ƙaramar hukumar Gaidam ta jihar Yobe. Ya ce 'yan bindigan sun bude wuta wa mutanen ƙauyen, inda suka kashe akalla mutane 17, sannan kuma a ranar Talata suka tada wata nakiya da ta kashe akalla mutane 20 da ke dawowa daga jana'izar mutane da suka mutu a harin farko. kungiyar mai da'awar kishin Islama ta dade tana kashewa da kuma garkuwa da mutane a kauyukan jihar Barnan. Wani wuri da yayi kaurin suna kan harkokin yan bindiga wanda ya kasance fagen dagar yaki da masu ikrarin jihadi a Najeriya na tsawon shekaru 14. A ƙarshe, ministan sadarwar Isra'ila ya ce ana jiran sahalewar ministan tsaron ƙasar kan batun rufe ofishin Al Jazeera a ƙasar. Wannan batun yana gaban ministan tsaro bayan sahalewarsa wanda muke dako ya zuwa yanzu za mu sanar da kwamitin tsaro domin samun amincewar su. Ministan sadarwar Shlomo Karhi a cewar mujallar Times of Israel ya bayyana hakan. Tun farko dai Karhi ya ayyana Al Jazeera da kafar farfagandar ƴan kungiyar Hamas wanda ta kutsa Isra'ila a ranar 7 ga watan Oktoba tare da kashe sama da mutane 1,400. Karhi ya kuma zargi Al Jazeera da jefa sojojin Isra'ila cikin haɗarin yiwuwar fuskantar hare-hare daga Gaza. Cikin wata hira da yayi da gidan rediyon sojin Isra'ila ya ce wannan kafa ce da ke harzuka mutane wannan tashar wato wannan tashar tana daukar hoton bidiyon Dakaru a inda suke hallara a wajen Gaza. Wannan na janyo tsana ga mutanen Isra'ila.
Labaran duniya kenan aka saurara ganin sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Madalla, yayin da ake ci gaba da fuskantar rashin zaman lafiya a wasu sassan arewacin Najeriya, wasu da ake zargin masu garkuwa da mutane ne sun afka garin Modibo dake karamar hukumar Ado Kola dake jihar Taraba, inda suka kashe basarakin garin tare garkuwa da iyalansa da sauran wasu mutane. Wakilin Malado Salisu Garba na dauke da wannan rahoton.
Al'amarin matsalar rashin tsaron da ya a Najeriya sai kara ta'azzara yake yi musamman a shiyar arewa maso gabashin kasar, inda wasu ƴan bindiga da ba san ko su wane ne ba suka kai hari a ƙauyen garin Modibo dake karamar hukumar Ardo Kola a jihar Taraban. Suka kashe mai anguwan garin Modibo da kuma garkuwa da matansa haɗima da ƴaƴansa. Suka gonausa gaba kaɗan suka sake rintumar wasu matan ciki har da mai ciki da kuma mai goyo. SP Usman Abdullahi Jada dake zama kakakin rundunar ƴan sandan jihar Taraban da ya tabbatar da akuwar lamarin.
Da shiga garin ne suka kama harbi kan mai uwa da wabi a cikin garin ko ta ina suka rude kuwa rude wadda ya kai ga harbin shi jaurin garin mai suna jaurin Bafaji mai shekara 60 wadda wannan sanadiyan harbin ne ya rasa ransa. Suka yi garkuwa da matarsa da kuma dan shi guda, sannan akwai wani mai suna Tukura Isa shi ma mazaunin wannan gari ne wadda suka masa rauni da bindiga wadda yanzu haka yana karban jinya asibiti. Kuma wannan bayan Allah an miƙa gawakin ga ƴan wasu don a musu tura.
Jibrila Isa Jauro wadda ke zama kane ga jauron garin Modibo shi ma yana ɗaya daga cikin wanda aka ɗaure aka yi ne tafiya da su da shi da matarsa, amma haƙarsu bata cimma ruwa ba. Ya shaida mana yadda lamarin ya kasance yayin da nake tattaunawa da shi ta wayar talaho.
Ina zanne sai muka ji bindiga da aka yi harbi sai aka zo aka kashe shi gaba ɗaya.
Ya aka yi jiwa ɗaya.
Shi jauro har aka ɗaure ni ma nan ɗani na yake aka sake ni aka tafi da su da shi da dukkansa amma bayan an kashe babansa kenan.
Wato Ismaila kana ne daga cikin waɗanda aka kama aka ɗaure akan za a tafi da su kuma kai Allah ya kubuta
ku? Kore ba shakka, dani da mata na ma duka.
Matan na ga ma an sake ta kore tana hannun su?
Eh, mata na an sake ta amma an dauki da dani na da yadikon sa. Mutane goma aka dauke yanzu haka suna hannun su.
Yanzu yaya kuke gudanar da rayuwa a wannan gari naku?
Gaba da rayuwan ba yanda muke wallahi. Kowa da daddare ma wadewa a ce ma kai wallahi.
To ko yaya ma al'umma mazauna yankin garin Modibo ke ciki a daidai wannan lokaci? Kenan da
ne wa gida da Jibrila. Gaskiya lamarin da muka shiga ciki kan ya tsoratar da kowa da kowa yanzu. Yanzu din dare yayi dai gaba ɗaya mu rasa ina zamu kwana mai. Muna so dai gwamnati ta tallafa ta zo ta dauka mana mataki. Tunda mutanen nan akwai waɗanda suka san wuraren da suka zauna a daji. Ya kamata gwamnati ta dauki mataki akan wannan abun don Allah ya taimaka. In ba haka ba kauyukan mu na gaba ɗaya an yi niyan za a watsar da su. To idan muka watsa ina zamu koma a wurin aka aje mu a wurin ne rayuwar mu yake. Dabbobin mu da gonaki
yake mu gaba daya a wurin yake mun rasa me zamu yi kuma yanzu
anasu bangaren yan sentiri ko ko ince yan sakai wanda kan fafutuka domin ganin an kawo karshen wannan matsalar rashin tsaro musamman a yakin jihar Taraba mun ko tattauna da sarkin bakin Arda Kwala ta wayar talaho mai suna Suleiman Jibrilla wanda ya mana karin haske akan yadda al'amarin ya faru
sun zo dakin sa zai fita sai suka harbe shi da bindiga anan suka kashe shi da suka sace shi sai suka dauki yayansa biyu da matarsa daya sai suka je suka bugi makwabcin da sanda yanda suka kada shi kansa ya fake
sarki yanzu kamar duka mutane nawa suka dauka a wannan daukar da
kwata-kwata mutum 10 ka dauka suka tafi da su daji
wannan al'amarin ne ya faru ne a kauyen garin Modibbo dake karamar hukumar Arda Kwala a jihar Taraba inda yan bindiga suka kashe jaurin garin Modibbo suka koyi garkuwa da iyalansa ciki har da mace ma mai shayarwa Lado Salisu Garba muryar Amurka daga Jalingo a Najeriya
to a gaida Lado Salisu Garba ana sauraron sashen Hausa na muryar Amurka ne kai tsaye daga nan birnin Washington DC akan mitoci 19 31 49 60 sai kuma kilohertz 1530 a matsakaicin zango ga masu sauraron mu a jamhuriyar Niger za iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 2.5 zangon FM ba ga haka duk lokacin da ake so za iya shafin mu yanar gizo ta adireshin mu na voahausa.com yanzu a nan Washington DC a gugun mu na cewa karfe 1:16 na dare yanzu kuma sai shirin mu na gaba
Ya Allah ya Allah na roka Allah ni kai ne na roka baro ki ka san ka mai ba Ku jama'a tambaya nike da Ku jama'a tambaya nike da
In je garaban za'ai kuma da talakan ake jin tausayi ni ma na faɗa haka sai a samu mutane a kirei su je gidanka su dauka in aleda ne su baka ga tallafin gwamna su shiga nan su yi amma in dai aka ce alkhairin ba hannun inda ida ce a ba su bayar ya je ba ya zama lalle a bayan
masu saurare assalamu alaikum barkamu da asuba barkamu kuma da sake saduwa da ku a wani sabon shirin domin iyali alheri Grace Abdu ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya Matsalar tsadar rayuwa a Najeriya na ci gaba da daukar hankalin al'umma a daidai lokacin da gwamnatin tarayyar kasar ke kokarin neman hanyar rage radadin janye tallafin farashin man fetur da kwararru suka ce shine mafi alheri ga kasar a wani bangaren kuma masu sharhi kan lamura na cewa gwamnatin ta yi riga malam masallaci kafin mai sallama makon da ya gabata jagoran zaman tattaunawar da bakin da muka gayyata domin haska fitila kan wannan matsala Ya tambayi Malam Abdulrauf Musa ko ya samu tallafin da gwamnatin jihar Kano take rabawa sai ya bayyana cewa
Tarbu da wannan magana ta gwamnati kai dai ka nemi tallafi a gurin Allah magana gwamnati suna tallafawa nasu ɗan jama'iyyar su duk wanda ka ji ya zo ya ce maka an bashi abin tallafi a gwamnatin Kano to nasu ne dan jami'in ANPP ne ba dan PDP ko ba dan APC ko ba dan wata jama'iyya ana sun ma rubutu ake yi kucin kazaza ku ba
to a ciki ma sai an zaba kenan
sun san wanda suke rubutowa a wancan karan an ba mutum kaza to wayannan karan banda susuwa na kazaza ai
yanzu kai an gwadda kake an bayar
a ni ne sani ni dan jami'in su ne
a misali kaga
ni ban gani ba
wanda ya abu saboda wasu suna cewa
matsala ana hausawa na gani wancan karan wanda aka ba ya raba
wato kana inda kake zama shi ne ba inda gidanka yake ba
har wani ya zo ya ce dan me yasa ba a bashi ba an ce kai ka iba chairman din da ya raba ka iba kai kai gidansa kai ya ce ya kai gidansa ya ce ka alhamdulillah Allah ya sa kuna zaune wani kana zaune wani ya zo karbi nasa wani ma ya zo karbi nasa amma gashi shi kuma ya zo ya korafin
kuma dan jami'a ne
kuma yan jami'a ne
Agin to kai kenan kaga wanda ya samu
ni na ga wanda ya samu a wancan kara amma yan jami'a ne kuma saboda haka nake cewa yan jami'a suke ba kaga ina da hujja
haja tallafin nan da shugaban kasa ya baiwa gwamnati kudade yace a sai kayan abinci yawanci sun kaddamar da kwamitoci suna ta rabaraban kayan abincin nan tallafin nan yana zuwa wa mata suna gani a kasa
gaskiya ta bakin sa ban gani ba kuma da yake nema wa yan jami'a bace gaskiya ni ban gani ba kuma ban ga wanda aka ce an ba ba ban gani ba gaskiya idan naji ana raba gwangwani uku uku to da ba a hurumin nake ba abin da idani ne
gwangwani
uku uku
to a taku unguwar kina
yawa eh
kenan kai tsaye zamu iya cewa kamar tasirin da wannan tallafin yake kankani ne kenan
gaskiya kankani ne tunda bai je wa kowa ba bai je wa kowa ba a su kansu din dan ba za su fada bane ba su samu ba junan nasu ba wasu ma ba a basu ba
idan da za a tambaye shi ya shiga ganin tallafin ne ya kamata a sarrafa shi ta yadda zai tasiri ga mata da rayuwar yara misali
alhamdulillah in dai da rabon za a yi kuma da talakan ake jin tausayi ni ma na faɗa haka sai a samu mutane a kirai su je gidanka salamu alaikum su dauka in aleda ne su baka ga tallafin gwamnati su shiga nan si amma in dai aka ce alkhairin ba hannun inda ida ce a ba su su bayar yaje ba ya zama lalle a bayar ba
bayan wannan tallafi ko kafin sa ma akwai tsare-tsare da ake na tallafawa rayuwar mata musamman da suke cewa conditional cash transfer da akan kware wasu mata ko dai masu sana'o'i ko kuma waɗanda suke da yaya wannan suke talla ake so yaran nan su je makaranta su rage yin tallafin nan yaya kin taba cin karo da irin matan da suka ci gajiyar irin waɗannan kuma ya zuwa yanzu ya rayuwar su ta canja
daga yaushe zuwa yaushe da dai gwamnatin ba ya ce to ina da abun faɗa amma wannan tunda kaga ba su soma ba ba ni da ta cewa
na bayan kin ga waɗanda aka ba irin wannan tsare-tsare
sosai kuwa
shi ya fasalin sai ke
kaga akwai gwamnatin baya za ta iya ana bada jari naira 20,000 ana bada an yi na mankuli an yi dai na wani maman miya duk gashi nan an yi mutane akwai da sun amfana da yawa to ban san nan gwamnatin ba ita ma za ta shigo da wannan tsarin ko ba za ta shigo da shi yanzu ba ban san wannan ba
malam Abdul kafin ne je daga dakta wai irin waɗannan tallafa-tallafan nan bayan shi wannan na zancen abincin nan da kake cewa baka samu labarin sa ba ma sai dai kaga yadda ake tijayya akwai na bada lamani haka ko kuma wasu tagomashin kuɗi ne dan abin kasar rayuwar dan ƙasa an yi shi a baya ka taba cin karo da irin wannan misali kai kanka ko kuma kaga wannan ya cika ajiyar tsare-tsare irin waɗannan kuma ya zuwa yanzu ya kaga ya canza rayuwar
to alhamdulillah dan ni bazan ce ban samu ba na taba samu amma ba lokacin na noma amma ba lokacin da ya dace kai amfani da shi
kamar ya
yauwa kamar yanzu ne za a ce za a baka kayan cikin tallafin neman kayan noma sai aka baka tallafin noman gero ko kuma neman masara ko na dawa ko na shinkafa yanzu za a baka kayan noman me wace shinkafa zaka noma yanzu ko masara
wato damuna ta fara tattarawa
ta wuce ma kai kuma duk wanda za su baka din za su baka wanda ba zai kashe maka kishiruwar da in sai yanzu zaka si dole ka sai amma kai sa'a ka samu abincin sati in sai wa zaka yi a yanzu domin maganin ka da mai espiya ne dan taki ne buhu biyu ko daya kananan buhuna
kanana ma ba manyan ba
wa zai baka babban buhu shi ma ai ba babba bane wanda ya baka shi ma karamin mutum ne to saboda haka kuma kafin wannan lokacin wannan matsalar da muka da ita ta dade yanzu kamar yayin yallabe da yake magana noman alkama akwai wani mutum ya taɓa yin gwamna a nan shi ya lalata mana noman alkama jihar Kano da ake yallabe yake cewa za a iya ci da jihar Kano
dakta kaman bayanan da Hajiya Hadiza ta yi mana da wannan malam Abdullahi yayi ya nuna kamar wannan abin da kuka kira da harshen nasara faleti kamar baya tasiri an ce ma ba kowa ke samu ba dama shi tsarin palliative haka tunda an ce so ake a kyautatawa iyalai an yadda cewa suna cikin wani yanayi na matsin rayuwa bari a kawo wani agaji abinda kuke cewa short term
abu na farko da ya kamata mu tuna baba ita kura in aka bata ajiyar nama ne take cinyewa
take cinye
duce ita ko
ta saba kiro ya ce mu ba handima muka rasa ba muka hana mu baba kire
so ga waɗanda suke bibiyar mutum kan a bada kuɗin nan mun faɗa na ce waɗannan gwamnonin ba su aka ba kudin bail out ba
su ne
wai ba su aka ba kudin Paris Club ba ba su ake ba kudin zaizayar kasa ba ba su ne du watan duniya ake daukan kaso 50 na VAT da ake tara a Najeriya kudin harajin kayayyaki ake danka musu su ne du watan duniya ake daukan kaso 26.7 na adadin abin da Najeriya ta samu ake ba su shin rayuwar al'umma ta canza shi yasa tun farkon abin mun fadi cewa shugaban kasar Najeriya da ka san zaka janya tallafi kuma ka mika tallafin a hannun kuraye to gaskiya da baka yi al'umman Najeriya wannan ba
dan kuma zamu da sa'aya kan wannan mukala sai mako na gaba mu sake shigowa da wani sabon shirin muna godiya ta musamman ga bakin namu Dr. Abdulsalam Kani na Jami'ar Sa'adatu Rimi dake Kano da kuma magidanci Malam Abdulrauf Musa Salisu sai uwar gida Hajiya Hadiza Suleiman da madugun zaman Mahmud Ibrahim Kwari da kuma Dadi Balewa daidai da sautin shirin a madadin su duka Alheri ke cewa Allah tabbatar mana da alherin sa kada ku manta za ku iya sake sauraron wannan shirin da dukkan batutuwa da muke gabatarwa a shirin domin iyali a shafin mu na internet viewhausa.com idan kuka matsa shirye-shiryen mu da alheri
kai mata sune duniya sune dadin duniya mata sune duniya sune sarakan duniya komi
to madalla wannan haka yake da wannan ko muka zo ga shirin mu na karshe labarai amma a takaice
nakasa
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 ba kasawa ba saurari shirin da ke mai da hankali akan batutuwan da suka shafi masu bukata ta musamman a kasashe masu tasowa shirin nakasa wata mahada ce ta baje kolin mutanen da ke da tawaya lokaci ne na ganar da duniya irin gudunmuwar da wannan rukuni ke bayarwa a ayyukan ci gaban al'umma sai a kasance da sashen Hausa na muryar Amurka da misalin karfe 8 na kowace ranar Alhamis domin sauraron waɗannan zaratan mutane a shirin mu na hanzi
Jiya Laraba kasashen Turkiya da Iran sun kira taron yankin kasashen gabas ta tsakiya da zumar dakil yaduwar yakin Isra'ila da Hamas. Sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken zai garzaya gabas ta tsakiya a cikin makon nan yayin da Isra'ila take zafafa hare-haren gayya kan kungiyar Hamas a Gaza. Rasha ta kai hare-hare kan matsugune 118 a jiya Laraba, fiye da duk wani tsawon sa'o'i 24 da aka yi a baya a cikin shekarar da ta gabata a cewar Ukraine. An kashe mutane akalla 40 a jihar Yobe, Najeriya daga ranar Litinin zuwa Talata, bayan wasu da ake kyautata zaton 'yan kungiyar Boko Haram ne suka bude wa al'ummar ƙauye wuta, sannan suka tada nakiya a harin wanda shine babba na farko a tsawon makwaso wato a tsawon watanni 8 a wannan jiha ta arewa maso gabashin kasar a cewar 'yan sanda jiya Laraba. Kakakin hukumar 'yan sandan jihar Yobe Abdulkarim Dungus ya ce da misalin karfe 8:30 na dare aka kai wannan harin a ranar Litinin a ƙauyen Guro Kayayi a karamar hukumar Gaidam ta jihar Yobe. Ministan sadarwar Isra'ila ya ce ana jiran sahalewar ministan tsaron ƙasar kan batun rufe ofishin Al Jazeera a ƙasar. Wannan batun yana gaban ministan tsaro bayan sahalewarsa wanda muke dako ya zuwa yanzu. Za mu sanar da kwamitin tsaro domin samun amincewarsu. Ministan sadarwar Shlomo Karhi a cewar mujallar Times of Israel ya bayyana hakan. Tun farko dai Karhi ya ayyana Al Jazeera da kafar farfagandar 'yan kungiyar Hamas wadda ta kutsa Isra'ila a ranar 7 ga watan Oktoba tare da kashe sama da mutane 1,400. Karhi ya kuma zargi Al Jazeera da jefa sojojin Isra'ila cikin hadarin yiwuwar fuskantar hare-hare daga Gaza.
To masu sauraro baki ɗaya abin da ya sau ke nan a shirin mu na yanzu. Sai kuma an jima kaɗan da hantsi za mu sake dawa da wani sabon shiri wanda ya zo muku da shirin na kasa ba kasawa ba. Domin sake jin wannan shiri da ma sauran shirye-shiryen mu da suka gabata. sai a zirshafin mu yanar gizo ta addressin mu na voahausa.com. Yanzu kan amadadin Aisha Ma'azu ta na gabatar da shirin da kuma Dadi Balawi wanda ya bada umarni tare da hada shirin har ma da injiniyan mu Charles Ken. Sai kuma ni Sarfila Hashin Gumel da na shirya na kuma gabatar daga Washington DC ke cewa sai mun sake haduwan anjima kadan da hantsi da misalin karfe 8 na wannan safiya. Assalamu alaikum.